da 48 wanda daidai da yau 18 ne ga watan 7 shekara ta 2026. Mun hadu a wannan makaranta mai albarka a babban hall na wannan makaranta ta Al-Iman Model School da ke cikin garin Gombe, tare da ku ƴan uwa mata, ba don komai ba sai don cika faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa zakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, da kuma faɗin sa wal takum minkum umma yad'una al-khair har zuwa ƙarshe. Abinda na zaɓi in yi magana a kansa a wannan safiya, na yi ƙoƙari ne in samo wasu daga cikin siffofin mata waɗanda Allah ta'ala ya ba musu, waɗanda Allah ta'ala ya alƙawarin zai ba su aljanna, waɗanda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jinjina musu, suka siffanta su da cewa su ne irin matan da Allah yake so kuma ya yarda da su. Wato maudu'in nawa a taƙaice sai ya zanto shi ne wasu daga cikin siffofin mata na gari. Allah ta'ala ya yi alƙawarin aljanna gidan mutanen kirki ne, ya yi tanajin aljanna domin mutanen ƙwarai, mutane na gari waɗanda suka yi biyayya gare shi, shi kuma ya ni'imta su, ya karrama su, ya mutunta su da rahamarsa. Daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ɗaga al'amarinsu a duniya kuma ya daraja su a lahira akwai mata da yawa, kuma duk wani mutum da kaga ya ci nasara a doron ƙasa, to tabbas in ka bibiya za ka ga mace ta taimaki rayuwarsa. Shi yasa al'amarin mata ba al'amari ne da ake sakaci da shi ba, duk al'ummar da take son ci gaba to dole ta baiwa al'amarin mata muhimmanci, ta yi tattalinsu, ta alkinta su. Tun daga farkon yadda Allah ya tsaro duniya haka al'amarin yake tafiya. Allah yana da ikon ya sa annabi Adam alaihi salam ya rayu shi kadai a cikin gidan aljanna, amma Allah bai yarda da hakan ba har sai da ya samu masa da Hawwa'u, saboda rayuwarsa ta zanto ta samu kamala, saboda rayuwarsa ta zanto ta samu daidaito. Haka kuma Allah ya ci gaba da ta da wasu daga wannan mutane biyu, Hawwa'u da Adam, da shi ne ma'anan wa basta minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Sai wannan ya nuna mana ashe tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya yi tattalin kiyamace, ya nuna muhimmancinta, ba kamar yadda arnan yammacin duniya suke nuna musulunci ya tauye haƙƙin mata. Wannan ba gaskiya ba ne, duk abin da suke tuhuman musulunci da shi, idan mutum ya karanci musuluncin zai gane sun jahilci musulunci tun a farkonsa. Suna maganan gender equality, cewa daidaiton jinsi. Idan aka daidaita jinsin mace da namiji, an zalunci mace ko shakka ba, saboda mace tana da rauni fiye da ɗa namiji. Aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin, haka Allah ta'ala ya faɗa. Sannan lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da annabi Adam daga gidan aljanna, sai da ya gargaɗe shi game da shaitan, ya ce fala yukhrijannakuma minan kadin zaku waya kai a waje waya ci ya raba mu hankali fala yukhrijannakuma minal jannati, sai ce ne fatashqa, kakka bari shaitan ya fitar da ku daga gidan aljanna, sai kai annabi Adam ka sha wahala, sai kai, sai bai ce fatashqaya da kai da ita ku wahala ba. Ko anan wanda ya san musulunci ya san an nuna mace tana da daraja, aka ce shi zai wahala, shi zai nemo abinci, shi zai magani in ba ta da lafiya, shi zai ba da wurin zama. To wanda ya zo yana zagin musulunci akan bai kula da mace ba, kaga ko shakka babu, ya jahilci wannan aya. Sannan kuma daga ciki abinda nake so dai mu je gare shi, yanda mace take da amfani a musulunci, da yanda take taimakon mutane. Kaga nan annabi Adam annabi ne na Allah, amma mace ta taimaki rayuwarsa. To mu dawo kan farin jakada sallallahu alaihi wasallam, shayibu manzo Allah, wanda ta fara taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam, taimako na gaske cin kan ya zama annabi, ita ce nana Khadija radiyallahu anha, ita ta bada dukiyarta, kai har ta bar duniya ma ita bata mori darban wannan da'awar ba. Tunda a Makka ta rasu, sai da aka yi hijira, sannan aka samu inna fatahna laka fathan mubina, buɗi ya zo bayan ita ta je aljanna tana hutawa. Saboda haka ashe mace, al'amarin mace ba a sakaci da shi, wanda ta fara ba Allah sallallahu alaihi wa sallam shawaran da ya natsu a rayuwarsa har ya samu natsuwa na jiki da na zuci bayan mala'ika Jibril ya zo mai zuwa na farko nana Khadija ce ita ta kai shi wurin Waraqa bin Nawfal ita ta ba da shawaran a je ai kaza ita ta fara ba shi first aid ya samu natsuwa a gida ta ce mai la yukhzika Allahu abada Allah ba zai tozarta ka ba innaka la tahmilul kal kana daukan nauyi kana sada zumunci kwantar da hankalinka kaga almar'atu salih to wannan in mun bibiyo haka zakai ta gani duk bayan wani mutum ayyayi to zaka ga akwai mace ko ka fanta ko baka fanta ba wanda take maki rayuwarsa saboda haka ya ku yan uwana mata kuna da daraja kuna da kima kuna da matsayi wurin Allah subhanahu wataala shi yasa muke so mu tattauna wannan maudu'i saboda kada wannan matsayin da kururuwan shaytan da kururuwan yan duniya ya dauke ku daga afadin abinda Allah ke nufin ku da shi na sani da yawa kun karanta cewa ba wai shaydan kwarai a duniya ba wallahi har daga saman al'arshi Allah yakan aiko da gaisuwa zuwa ga wata mata ita ce nana Khadija manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zauni sai ga mala'ika Jibril ya shiru yace da shi Allah ne ya aiko ni yace da ni in sanar da kai ga nana Khadija nan zaka shigo wurinka a hannunta ta zo maka da wani abun sha kamar a ce juice ko farau farau ko wani abu dai da zai sa ji dadi yace Allah ya ce in fada maka daga saman al'arshi in ta shigo ka ce Allah yana gaishe ta mala'ika Jibril yace idan ka isar da na Allah don Allah ni ma ka ce ni ma mala'ika Jibril ina gaida nana Khadija la ilaha illallah to wannan dan Allah wani wayewa tafi ci gaban a ce tun daga saman al'arshi Allah ya gaishe shi wanda yake wannan kai yan uwa hatta matsaloli an samu na auratayya saboda muhimmancin mata Allah ya saukar da mala'ika Jibril da warware matsalar ummu na Hafsa radiyallahu anha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufi zai sake ta ko ta kai ga ma sakin ya shiga tsakani mala'ika Jibril Allah ya aiko shi yace Allah yake in sanar da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yake ka maida ummu na Hafsa dakinta ka maida ta dakinta dalili ko shine innaha kanat sawwamatul qawwama wadannan abu biyu Allah ya faɗa yace ummu na Hafsa ta kasance sawwamatul tana yawan azumin nafila qawwamatul tana rene yawan sallan dare sannan afifa tana da kamewa ta san mutuncin kanta ba ballaga za bace to dan Allah idan har wannan shine darajar mata ajiya da yau wani abu ne wanda a ce yau mace ta kauce ma wannan kuma ta fatan samu kwanciyar hankali ba ta same shi ba to shi ta nake so a gurguje a cikin yan mintunan da nake da su mu dauki wasu gaboki game da mata dalilin kuma shine wato idan ba a yi tattalin mace an tarairaye ta ba to komai na mutum sai ya lalace in dai ka rasa mace ta kwarai a kusa da kai wannan mace ta gari din ko mahaifiya ko mata in dai kai rashin sa'a a ɗayan biyun nan to wallahi rayuwarka cikin kunci za ta kasance saboda daga cikin abin da Allah ya sa mata su zo kusa da mu shine samun natsuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan daga cikin ayoyin Allah shine ya halitta muku daga cikin daga karan kanku annabi Adam aka fitar da Hawwa kamar yadda muka sani yace azwajan matanku na aure me dalilin samar muku da su litaskunu ilaiha dan ku samu natsuwa zuwa gare ta to in ku bata zama ta gare ba sai dai mu ce samu tashin hankali ba yanda rai mu ce samu natsuwa idan ba mace ta gare a kusa da shi dan haka kuma abu na biyu shine ita mace ita ce mabubbuga kuma madogaran duk wata o duk wani family da kaga ta tsayi to gaskiya mata sun tsayi a family din an samu daidaito na al'amuran su kuma daga nan ne ake samun natsuwa dan haka ake son mace ta gari mu'mina saliha ya zamto tana da wasu dabi'u masu kyau tana da biyayya ga mijinta a cikin abin da bai saba ma Allah ba a cikin abin da bai saba ma Allah ba saboda biyayyar mace ga miji shine makarantar ƴaƴan da take haifa yanda kike rayuwa da mijinki halin da kike koyar da ƴaƴanki kenan ko kin sani ko baki sani ba kuma idan abin da kike nagari ne randa suka fuskanta ko su gidajen zaki fi kowa farin ciki da kwanciyar hankali idan ku abin da kike ba na gari bane ran da suka fita to ki za su da miki da ciwon kai suna gidan mazaje amma abun ba dadi yau complain gobe complain jibu ta dawo gida an kira wani har ma wani ya sai ya gaji da shiga magana an watsar da magana an zo ba mai kulaki wannan duk consequences ne sakamako ne na dabi'un ki na tarbiyyar farko da kike mai ayyanki saboda haka yasa musulunci yake so mace ta kasance siffa ta farko da zan faɗa sifofi uku ne zan faɗa sai in bayani kansu a kiyaye siffa ta farko shine ya zamto mace tana da luzumtan addini iltizamuddin ya zamto duk inda aka ganki ta kenki addini ne bi ma'ana maganan ki ba za a ji shi sabanin na shari'a ba ayyukan ki ba za a tauna su a ji su sabanin na shari'a ba sannan kuma duk sanda za a tuna ki ya zamto ana tuna ki ga biyayya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan sifa ba wai mace ba duk musulmin da ya mutu a kansu wallahi al'azim dan aljanna ne na yi rantsuwa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dake cikin sahih al-bukhari babun da imam al-bukhari ya masa kai da babu sala'un nasi 'ala al-mayyit babun da ya magana akan mutanen kirki su faɗi wani hali game da mutum bayan ya mutu an wuce da jana'iza ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a kai ta makabarta fa asna alaiha alkhair sai mutane suka yi ta fadin alkhairi sahabban sa suka fadi alkhairi game da wannan janaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce wajabat hasu ta tabbata aka tsara wucewa da wata fa asna alaiha shar sai mutane suka rika fadin sharri akan ta a rinka cewa oh Allah to yanzu kam kila a zauna lafiya tunda wancan ta mutu kun ga kaza ai din rikicin da ake nan wancan ma da kika ji an yi rikicin wai an yi aurenta ba a ga gwal ba cewa ake fa kamar ita ne wancan da aurenta ya mutu an ce wallahi ita ce uwa ce makarfiya ita ce ma wancan sharri ita ce magana ya lalace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara cewa ta tabbata hasu anan ne sayyidina Umar yana wuri ya kasa guri sai ce ya rasulullah wancan ta farkon ta wuce an faɗi alkhairi sallallahu alaihi wasallam an faɗi alkhairi kace ta tabbata wannan ma an faɗi sharri kace ta tabbata aso uku menene ma'anar ta tabbata nan dan kar mu faɗa mu ma sai yace wancan ta farkon da ta wuce ko ka faɗi alkhairi game da ita aljanna ta tabbata a gare ta wannan ta biyun da ta wuce ko ka faɗi sharri akan ta wuta da azabar Allah ya tabbata a gare ta ku ne khalifofin Allah a doron kasa bi ma'ana addinin ki da za a ambace ki da shi bayan ki shine alaman tambarin gidan da mutum zai tafi saboda haka siffa ta farko ta mace ta gari shine luzumtan addini a koda yaushe da kuma ruko da tabi'u da suke nuna alaman tsoron Allah tsoron Allah a zuci take a taqwa ha huna amma kuma yana na so zuwa ga gabobi tsoron Allah in dai ya tabbata a zuci ta gaske ne to za a ji dandanan shi a maganganun ki za a ga tasirin shi a gaban ki za a ga gaskiyar shi a cikin aikin ki ina fata muna tare da wannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba da wannan kaida ala inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala ma'anan ala shine ku natsu ku ba da hankalin ku wuri daya yanda bature kan ce attention kowa ya taurare ni sai ce lalle kaga harkun litaukit bayan annatsin yace tabbas saboda bai so sakon ya tsufi a kwalan yace a cikin jikin duk wani dan adam akwai wata tsoka idan wannan tsoka ta gyaru ta yi kyau to dukkan jiki ya gyaru kun ga muhallin shahid din mu kenan dukkan jiki ya gyaru bi ma'ana in dai akwai tsoron Allah da gaske a zuci to jiki ma zai yi ma zuciyar da'a to shi ne ce in ta lalace dukkan jiki ya lalace ya ce ku nutsu da kyau ita ce zuciya bi ma'ana ku yi ƙoƙari ku gyara zukatanku ayyukanku na yau da gobe za su gyaru ko shakka ba to alamar mace ta gari siffanta ta farko luzumtan addinin Allah subhanahu wa ta'ala wal muhafazatu ala al-ibadati a samu al-muhafaza kiyayewa da tsarewa ala al-ibadati akan bauta ƴan uwa abin da ake ce mabauta shine ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina suna ne in aka ce bauta ba zaɓin ranki ake nema ba, in aka ce bauta ba ana nufin sai abin da ya miki daɗi ba, in aka ce bauta ba sai abin da kika saba ba, in aka ce bauta ba sai abin da ya zanto al'adar gidanku, al'adar ƙabilanku ko garinku ba, a'a duk wani abu da Allah ya ce yana so kuma ya yarda da wannan abu na daga abin da ya shafi furuci ne, Allah ya umurce mu mu faɗi wasu abubuwa kuma ya hana mu mu faɗi wasu. Ya ce wazkurullaha zikran kathira, ku ambaci Allah ambatu mai yawa, kaga da furuci ne. A wani wuri yace la yushibbullahu al-jahra bil qawli min as-su, Allah bai san maganan banza ya bashiyar magana na rashin tarbiya. Kun ga a cikin furuci an umurce mu da ambatan Allah, an hane mu da furta duk wani abu da zai fusata Allah. To haka bauta take, ki zanto maganarki kina jiran mai Allah ya ce ki ce, shirunki ya zanto a cikin kare kanki daga fushin Allah. To idan mace ta zanto tana da wannan kamewan, ya zanto kuma daga cikin ibada ta kwadaitu wurin kiyaye abin da suke wajibai, kiyaye wajibai, babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi so a tare da duk wani mutum a doron ƙasa, kamar abin da Allah ya ce wannan wajibi ne, to a ganka ka tsare shi, ka kame, ba ka saba mishi. Kamar abin da ya shafi yin sallah akan lokaci, kiyaye sallah akan lokaci. Mun kawo wannan a misalin farko kuma mafi girman misali da zamu bayar, saboda duk wanda ke so ya zama nagartaccen mutum dole sai ya kiyaye sallah. Duk wanda ke so zunubi ya zamto baya aikata zunubi, to ya kokari ya gyara sallah, saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ita sallah in dai an yi ta yanda Allah ya ce, to ita za ta hana ka shiga wuta. Sallah ba za ta taba yarda ka kiyaye ta kuma ka je wuta ba, ba zai yi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yawmal qiyamati as-salah. Abu na farko da za a yi hisabi a kansa ranar kiyama sallah ce. To ki kiyaye sallah ƴar uwa, ki zamto mai kiyayewa. Kin jina na hasa da muka faɗi Allah ta'ala ya bikonta, abin da ya fara shaidanta da shi shine tana sallah, tana tsayuwar sallah da nafilin. Sannan haka nan daga cikin ibadun da ya kamata a cikin ƙarƙashin wannan sifa ki kiyaye shine karatun Alƙur'ani. Na tabbatar ƴar uwa, ba zai yiwu wani mutum da kike fatan wani abu na rahama na duniya daga gare shi, ko wata ƙawarki, ko wani wanda kila kike nema da aure ko kaza, ya rubuto miki sako, wanda kike tsananin son shi ya rubuto miki sako a rubuce a baki a ce gashi ki karanta daga gare shi ne, ki duba ki ga baki iya gane sakon ba, sannan ki ce kin ajiye shi ba za ki sake dubawa. A ɗabi'ar ɗan Adam zuwa zai ko dai ya koyi yanda zai ya karanta, ko kuma ya samu wanda ya aminta da shi ya ce karanta min me ya ce, haka ne ko ba haka ba? To wallahi ya fi girman abun kunya a ce Allah ya aiko miki da saƙon da shari'anki yana ciki, zalikal kitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin, ya aiko miki da abin da warakanki na ciki, fihi shifa'un linnas, sannan a ce ki ba ki da alaƙa da duba saƙon da Allah ya aiko miki. Sannan ya aiko saƙon nan ne wanda ya kawo miki shi ne mafi soyuwar halitta a wurinsa, wanda kike fatan ya cece ki ran alƙiyama. To ya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da Alƙur'ani a ce yau kin zauna ba ki iya karanta Ƙur'ani ba, ko kin iya karanta Ƙur'ani baya cikin timetable ɗin karatun Alƙur'anin ki? Wani daga cikin magabata yana cewa idan kana so ka ga mutumin da bai san ciwon kanshi ba, bai san ina yake ba, bai san ina ya dosa a rayuwarsa ba, ya ce ka samu musulmin da wata kan fito ya faɗi, ya fito ya faɗi kwana 30 amma bai sauke littafin Allah ba. Ya ce in ka ga wannan, to lallai bai fahimci saƙon lahirin da aka ce za a. To mu ko sai muka ce a babin sausauci da raunin irin namu, mafi ƙaranci ko ba ki iya sauke Ƙur'anin ba, kar ki yarda rana ta fito ta faɗi baki da kaso a cikin littafin Allah da za a ce ko dai ɗazunnan ta gama karanta Ƙur'ani ta yi ta rasu wallahi da yamma, da safe fa ga inda ke tilawa ta sa alama amma da yamma ta rasu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kaya ya tsinke a bakin ka ba wallahi alkhair. Ko kuma kin gama da yamma a ce da safe dama gobe za ta ci gaba da tilawa ta rasu a dare, wannan ranar tana nan zuwa ko shakka ba. Jiya juma'a malam Jamilu na ina ban sako na sanar da kai ba, abokinmu malam Abla Abba Askira na faɗa maka jiya, na ma nuna ma hoton shi, abokinmu ne a Abuja ni dai na dade ban san bawon Allah irin sa ba wanda ke kaunar sunna da malaman sunna kuma yake da awali imamin juma'a ne ajiya shi zai hudu ban juma'a ba ajiya shi zai hudu ban juma'a dalili yasa ya hau mashin ko wani mai mota zai ture su malam abba zai yana kabari sallan juma'an da ba yi da malam abba abdullahi kenan ya Allah kai masa rahama to irin wannan ranar tana jiran umar tana jiran ki tana tafi ko shakka ba to me ta da jin Allah kuma ya gama sallamar mu da ya ce wa tazawwadu ku yi guzuri dan ni na san me na tana da a cikin ta amma ku sani fa inna khayra zadi taqwa mafi alkhairu guzuri shine ku zanto masu tsoron Allah ɗan uwa gurguje daga cikin ibadun da ake son ki yawan ambaton Allah malamai sun ce duk wanda kaga yana yawan ambaton Allah to soyayyar shi da Allah soyayya ce ta gaskiya saboda ba za ka rinka yawan ambaton abinda baka so ba abinda baka so ma ba ko kullun ka bai so gibal da na fade shi ko kula da kyau ku gani duk abinda baka so labarin shi ma baka so shi yasa maki wanda ka tabbatar makiyin ka ne kana ganin shi sai ka ji wani bakin ciki ya harbe ka anan sai dai kawai ka hakura amma ranka tabbas zai san maki ba mutumin da ranshi ke san makiyin sa tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga makiyin sa aka ga ya bata rai ya ji zafi a ransa to ba ko wanda zai tsira daga wannan saboda haka yawan ambaton Allah alama ce ta san Allah ga bawa sannan daga cikin abin da ake so ki kiyaye a kashin wannan sifa ta farko ta riko da addini shine kunya shine kunya kar ki zama irin waɗancan matan da yanzu ga suna a social media ba tarbiya kai ka ce ba su da mafaɗi kai ka ce ba gidan musulunci suka fito ba kai ka ce ba su taɓa jin wa'azin Allah ya ce manzon Allah ya ce mace za ta fito ta faɗi abin da ranta ya so ta faɗi abu kamar wani namiji hankalin ta kwance wannan ba shi daga cikin tarbiyyar musulunci Allah shaida ne sannan daga ciki shine tabarruji ku nisanci fitar da fitintunu na ado da ƙawa wanda zai haifar da fitina na tunani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Imam Muslim yana cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qattu akwai sifofin wasu mutane biyu wanda har in bar duniya ni annabi sallallahu alaihi wa sallam da dai ba zan gansu ba bayan na tafi za su zo a cikin su sai ya ce akwai wasu mata da za su zo sun sa tufafi amma tsirara suke kasiyatun ariyatun haka ya bada sun sa tufafi amma tufafin ko ya matsa jiki yana nuna shek ko ya yi shara-shara ana ganin abin da ke baya ko ya yi adon da ke ɗaukar hankali da motsa sha'awar maza duk wannan tabarruji ne wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam a ƙarshen hadisin nake so in kawo saboda ku gane girman abu nace irin waɗannan matan la yadkhuluna aljanna su da aljanna sun yi hannun riga ba za su shige ta wala yajidina rihaha ba ma za su ji ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la tujadu min masirati kaza wa kaza alhalin ana jin ƙanshin aljanna tafiyan shekara 500 haka hadisin yazo har a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in kun ga irin matan nan masu fitar da tsaraici da ado suna bayyana shi fal'inuhunna ku tsine musu albarka fa innahunna mal'unat domin in ma ku ba ku tsire musu ba mala'ikun Allah suna tsine musu kuma wallahi za su gani a kabarinsu to da haka ku zamto masu kunya kar ku zamto irin waɗancan mata yanzu aka gama ce ko magana take a social media kai ka san me take bayyana ma duniya abin da ke bakin ta ba shi take displaying duniya ta gani ba so da haka dan girman Allah matan Gombe an san ku da mutunci an san ku da kima mutanen Gombe gaba ɗaya an san su da girmama addini da masu addini duk ku san wani malamin sunna zaka ji ya faɗa ma wannan mutanen Gombe mutane ne da a iya abin da ya bayyana alkhairin ku yarin jayi sharro to dan Allah ku yi kokari kada ku lalata wannan asalin wato tarbiya da ake muku shaida a kansa haka nan matan musulmi baki ɗaya Allah ya ba su ikon riko a gaban mu ta biyu na ce lokaci na sai sifa ta biyu ƴan uwa daga cikin sifofin mace ta gari shine zanto tana da husnul ma'ashara tana da kyawun zamantakewa na aure wato muhadaran mata yana daga cikin abin da ke bani wahala malam Jamilu saboda faɗin shi sai ya rasa ina nan kama kuma wahalar ta biyu baka bani maudu'i ba je duk mun manta ka gaji na gaji dukan mu mun abin nan to ku yi hakuri za ku ji wa'azin nawa hatsin bara in kama nan amma dai ku dauki ni daga abin da ya bayyana a gare ku na daidai kuskuren kuma ku kyale mu abu nan ko ma zariye da shi husnul mu'ashara kyakkyawan mu'amala idan Allah ya sanya ki Allah ya azurta ki da miji to ki gode ma Allah da yawa suna neman su taka matsayin ki basu samu ba karki ce auren ma ai ba dadi dama ai rayuwar duniyar ba dadi jarabawa ce gaba daya ko ba a gidan aure kike ba in dai Najeriya ce ba ta da dadi alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata zai ce ne liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya jarabe mu ga wa zai kyautata aiki dama duniya gidan jarabawa ce lahira ita ce gidan hutu randa za a ce da mu insha Allah ta'ala salamun alaikum bima mene bima sabar amincin Allah ya tabbata a gare ku ɗan aljanna ba za a faɗa ma wannan sakamakon haƙurin da kuka yi ku kiyaye sakamakon haƙurin da kuka yi in ka ji an ce maka yi haƙuri daɗi ka ji faranta maka rai aka yi kyauta za a baka kuma a ce ka yi haƙuri wahala ka sha ko shakka babu to so da haka in Allah ya baki miji ki riƙe mijinki babu wani gidan aure wanda babu damuwa a cikinsa ko mun kankantansa babu wannan gidan saboda inda akwai gidan da zai kukuta daga wannan to gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sakamakon warware matsalolin aure aka saukar da suratul tahrim aka saukar da suratul talaq wa in asarra nabi ila ba'di azwajihi haditha ku je ku duba tafsiri ku gani kuma inda aibi ne wannan sabanin wallahi ba za a yi a gidan Annabi ba to amma sai aka faro da gidan shi saboda shi malami ne na gaske ya nuna muku yadda ake warware al'amura da yadda ya warware matsalolin saboda haka karki dinga tunanin ke baki mori aure ba wata mun hatta ce baka mu dai mun rako wasu gidan aure tambayi wanda suke waje suna nan suna fatan su zama irin ki wallahi suna nan suna fatan wannan rakiyar da kika yi wasu su ko jakan ba su daga ba fata suke a ba su dama su mata da gaske abin da kar ummanta wanne ya kawo tunani na shine rike sirrin gidanki rike sirri daga cikin ciyawo mu'amalar gidan aure duk abin da yake ki wallahi karki sa kunni na uku a ciki ba ina baki wannan shawara saboda ba wahalar menene za a lalata goma ba a gyara ɗaya ba na san matan da ƴar uwata ce na sha faɗa a wurin karatu saboda abokiyar wasa ta ce mijinta haka yau da gobe abin nan din rayuwa tana da aminiya kun san ku kuna da aminai wata ƴarta ce aminiyarta wata kawarta ce amma in dai mace ce to tana da wata aminiya ta kudda ku wanda suke lungu daya wanda in ba Allah ya tsare ba har abin da ba a so a sani ita tana gaya mata in dai mace ce galibi mu ne dai da an je kasuwa kawai in ka siya ka siya in baka siya ba an ji ba ka tafi majalisi banda mata su kan ƴan karas ne to saboda haka ta zo tana da kawa duk damuwarta kaza kaza ita kuma wancan kawan mace sai naga kore suwayi duk damuwar da take faɗa mata ita kuma sai ta ga to ai bala'in da ta fito ciki ita da a ce wannan ne kadai matsalar mijinta wallahi ba ta da damuwa sai da ta gama duk tafiya ce tafiya in takaita muku wallahi a ƙarshe mijinta ya auri ƙawar saboda ƙawar ta gano lagwanta kin riga kin bata hanya kin bata satar amsa kuma ba haram bane ba haram bane ya auri ƙawar to ne nake so ku dauka sai da ta zama kamar wata zautacciya sai ta zama kamar zautacciya yaro fa a hanya kun tsaya na suna gara taya suna wasa da shi yaro na gudu kawai ta tsare shi take kai tsaya tsaya yaro tsaya ya zo take yaro mai fulla haka take ce mai fulla ya ci amana mai fulla yi amri yi arni ya da shi bai ma iya hausan sakkwatawa take wai mijinta ya ci amana ta yi aure shi yaro dan tsaki ne ya sani tana ba shi labari to wallahi haka abin da yazo ya ta faruwa ta dinka cewa shegiya wanda ai munafuka ce to ai munafukan farkon kice da kika kai sirrinki da ba ki kai ba ina munafincin zai samu wuri a wannan mahallar sakan munafici ne ake kika da hajiya ki gyara ba a yi in ka ga wani ya shigo gida kunni na uku to yanzu maslaha ya kawo shi in yurida islahan wa fikillahu bainahuma kuma idan to abu ya ci tara kar ya zanto koke-koken ki na gidan aure akan kananan abubuwa ya zanto abu ne babba kuma ki kai shi wurin da ya dace ki kafin ma ki kai karan auren ki duba ki ga wani amfani kai karan zai kawo miki in cutarwan zai fi yawa wallahi ki hakuri ki tafi kiyamul layli ke ma sai Allah ya sa a zukatan mijin ya tankwara zuciyar shi ba dan yana so ba ki samu biyan bukatan ki duk wanda ki ga ko kanki wurin Allah ai kin gama da shi ga ƙarshen dare nan na Hafsa sai amfani da shi Allah ya bikonta to ke me kike jira kike ta bacci kina danna waya har ki makara asuba ki Allah ta'ala ya idatar da mu so da haka ƴan uwa abin nan yana da fadi ina ganin muje oke kafin mu wuce wannan a gidan aure muke ko ki kokari ki rinka amfani da hikima da bai wanda Allah ya yi miki wurin shanyo hankalin mijinki ba wai karfi da fitina ba wannan gabar tana da muhimmanci ita kadai zan faɗa sai goce da yawan mata su suna ganin irin ta da kayan baya shi zai sa namiji ya musu abin da suke so gaskiya in dai namiji ya amsa sunan namiji in kika yi mishi haka to zaki lalata al'amarin saboda shi ma zai kokarin ya nuna sai ya nuna yana da karfi a kanki kuma in tafiyan yayi tafiya sai kiga shi ya fi ki cin nasara malamin mu da Ahmad Ibrahim Bamba Allah ya ji gashi da rahama na ina tuna sanda muke jami'an Bayero 2001 yanzu shekara 25 kenan yana mana karatun Sahih Muslim ya dinka faɗa mana wata magana da sai daga baya na ƙara fahimtar hikimar da ke cikin magana yake duk duniya fa babu inda namiji ke zalunci ya zauna daram sai dai in Allah ya so ya kama shi a lahira kaman gidan aure da wuya mace ta rikici da namiji a gidan aure kaga tayi nasara in ka tara goma da wuya ka samu biyu da suka yi nasara akan namijin nan saboda duk inda za ta dawo akwai inda in ya murtuka haƙƙin shi da ya fi nata ƙarfi sai danne ta da shi koda ita ce mai gaskiya koda ita ce mai gaskiya to ke ko tun da kika gane haka ki koyi cire kitse daga wuta mana ki huta shikenan idan matsalan shi abu kaza ne kin yi kin gane abin nan wannan ya ci dubu sai ceto ke waya wurin cire shi a rayuwanki cire shi a rayuwanki bai iya magana ba bai da tausayi kayan sallan nan inda yayi shi bai ƙara yin danki kyale shi wata rana ma likafani za a sa ƴan uwa duniyar ta ƙare ko ma kan ƴaƴanki su ne arzikinki malam Usaimin Allah ya ji kansa da rahama ku je ku karanta littafin Tuhfatul A'ruz wanda malam Usaimin guda biyu ne akwai na malam Usaimin shi za ku karanta a ciki yake kawo matsalan auratayya macen da mijinta zai kyautata mata ko namijin da macen ba ta kyautata mishi ya ce kai iya kokari haƙuri yanzu yawa akan dukkan matakin da za ka ɗauka ya ce saboda ku kiyaye magana shi yasa na kawo muku ya ce saboda da yawan matan da maza ke cutar da su ko mazan da mata ke cutar da su Allah kan ɗauke ni'iman auren daga kansu ne ya mayar kan ƴaƴansu ta yanda da ta kasa zaman auren ta fita ko shi ya fake ta to da shi ko ita ba wanda zai mori wannan haihuwa a lokacin da musamman ƙarfin shekari to shi ko ɗa na gari ko da nuna shi za a yi a gari a ce ke ce uwarsa wannan kaɗai na ba ki kwanciyar hankali ki gode ma Allah ba wanda bai san ɗa na gari a duniya babu shi kowa haka kuma Allah ma ya ce mu yi rabbana addu'a ma Allah ya sa mu yi akan ɗa na gari rabbana hablana min azwajina wa mene wa zurriyatina qurrata a'yun mu je gaba na ƙarshe Allah ya muku albarka shine ki zamto mai hikima wurin gudanar da gidanki da yin tarbiyya wato a nan zan buɗe da wata shawara irin zamanin nan da muke ciki yanzu mai cike da fitintunu kun ga ƴaƴanmu har ƴan ƙananun yara da kuke gani za su kai irin shekara 5 din nan 6 wallahi a makaranta suna da wasu abokan da suke ba su tunanin da ba shi kike ba su ba ina tabbatar muku da wannan in dai kina san da ke fita ya je makaranta ya cakudu da yara a waje to ya dauko background din wani gida kuma kullun shi ya ji ni na sha ji ina zauna office a makaranta ta Alfaru inda yara suke alola ta bayan munjan office dina ne na sha jin yara kanana suna tattauna al'amarin iyayensu a gida wallahi sai ka tsorata wallahi ga YYG ya sani ya san me nake faɗa da yawa mun sha abun nan din yara da shi to wannan abun yanzu an zo matakin da zafi kadai zai gyara tarbiyyar yara shawaran da nake so in bayar har ya sa ni wancan shiddin shine duk yanda za ki da baibaye danki ya zama abokinki kar ki taɓa ba da tazara tsakaninki da danki kuma ba kullun ne duka da zara ido ke gyara yaro ba ki ja shi a jiki ki kyautata mai yayin da kina kyautata mai wannan zai bada daman duk abin da ke ran shi ba zai kasa juye miki ba ɗaya kenan na biyu ana samu wani strange habit wani bakon hali na shigowa rayuwar shi zaki gane daga ran da kika aje 700 a gaban madubi kika ga 500 to ya samu ne zuwa gidan TD game ko zero suite a cikin abokan shi ko kin ga jakan shi kin ga kuɗi a cikin jakan shi ya ce wani ne ya sa mai ya bashi ajiya a makaranta to yanzu kin samu hanyar da zaki toshe ki canza kuma duk abin da ba haramun bane kar ku matsa ma yara akai ni yanzu fitinar da nake gani wallahi gara ka sa su akai kare ni tunanin su a hankali har Allah ya sa su hankalin kansu ku rabu lafiya to ki samu hikima wurin abin da ya shafi idaratul manzil gudanar da wato da na san za mu wannan abu malam Jamilu da workshop muka yi ina ga za mu sake dawo gombe kawai za mu yi rubutu ne za mu research ne bahasi akan wannan abin da ya shafi tarbiya da waye na mata kawai mu zo mu yi shi a rubuce mu sauke shi dan wannan na ya fi tasiri wurin yara mata fiye da muhadara tunda mun yi da su da mata a Kaduna ku yi hakuri a nan in yabi ɗaliban majalisi na da su ne a nan ba zan yabe su ba da a gaban su ne ba zan yabe su ba sun sani amma dai tsakani da Allah ma ɗalibai musamman wanda muke karatun juma'a da su a Al-Faruq Islamic Academy ina roƙon Allah ya ma matan nan albarka Allah ya ɗaukaka darajarsu Allah ya ba su dukkan ni'imar duniya da lahira kuma ƴan Gombe Allah ya ba ku irin nasu ma isan kai duk kusa inda kake tunani ni dai ababin tarbiya ɗaliban nan gaskiya na sallama mu musamman waɗanda muka daɗe tun tuta rana ɗaya muke karatu da su wanda muka daɗe tare da su ka waɗannan ban yanda ka san ƴaƴan da na haifa haka nake jin su a tsaraina kuma sun su kuma sun girme ni ma a shekaru to wannan kun ga shine abin da ake nema a society mun sha yin program da su ma yara za su yi aure wata uku kafin auren muka gwada da yara bakwai nake ga muka yi aka koya musu girki aka koya musu tarbiya aka koya musu har kitso da sauransu da yanda ake kula da jariri ba su yi ma auren ba amma za a nuna musu gashi gashi mun kuma wurin nasiha da wa'azi sai mu shigo sai mu yi musu in mun gama sauran mata su suke yi wallahi ina tabbatar muku a iyayen yaran da yanzu kusan hudu daga cikinsu wata ran muna zaune office kawai za ka ga iyayen sun zo suna mana godiya ni na ma manta an yi amma wannan abin ya canza tunanin yaran da mazan su ma kansu wanda za su aure su mukan kira su zanto muna da alaka da su saboda wani abin ba iyaye ne za su shiga ba in iyaye suka shiga abin da girma sai zanto amma in yasa akwai malami da ke guidance ɗinsu irin zai kira yaya kaza ba wai sai an samu rikici ba yaya an haihu lafiya ka yaro yanzu wanda makaranta ya me ake tunani kaɗan ba shi shawara shi ma zai ji kayi respected din shi zai feeling honored Allah ta'ala ya dace da mu yan uwa abin da zan faɗa yana da yawa daga ciki dai babban abu na ƙarshe shine ke kokari duk abin da Allah zai yarda da mace ki aikata shi nasiha na da ku na ƙarshe kenan duk wani abu da Allah ya ce yana so ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata kada ki kuskura ki tunanin to ai ni yanzu ya zan yi yanda zaki kenan yanda annabi ya ce ai abunda wahala mai sauki ne saboda jahannama ta fi shi wahala to ai ya za a yi yanda za a yi kenan aljanna Allah ya ce zai baki fikiranki tunaninki hankalinki kullum ya za a yi Allah ya yarda da ke ya za a yi Allah ya yarda da ke saboda wallahi yan uwa so ɗaya ake samun yardan Allah so ɗaya ne yau din nan Allah ya ce ya yarda da mu shi kenan magana ta kare in shekara dubu za mu kara duniya wallahi ba za mu tozarta ba so da aka mai kokari ni abin da Allah ta'ala yake so kuma yake da shi kamar yadda na faɗa za ku ji wa'azin nawa hatsin bara ka san hatsin bara za ka ga gero za ka ga wake za ka iya ganin menene shinkafa a ciki amma dai dukkanin su abinci ne abin da na faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa ni tarayya alada wanda muke kuskure Allah subhanahu ta'ala ya ce mana wannan makaranta ta Iman Model School Allah kai mata albarka Allah ta ƙara ɗaukaka ambatanta da darajarta shugabanni da malamai jiya na faɗa malam Jamilu na ce malaman Iman suna ba ni sha'awa na faɗa mishi wannan tunce wallahi rayuwar ku ni dai tana burge ni kwarai da gaske kuma dan Allah ku yi kokari ku rike wannan yan uwantaka ban taɓa magana da wani cikin ku a keɓance ba amma na fahimci akwai coordination a tsakaninku kuma akwai girmama juna kuma kowa yana ɗaukar abin da ke gaban shi da serious to Allah ta'ala ya muku albarka Allah kar ya gajiyar da ku Allah ya ɗaukaka ambatanku da darajar ku duniya da lahira ƴan uwana ɗalibai da muka yi tare kowa na da damuwoyin shi Allah ya yaye ma kowa damuwarsa kowa na da buƙatun shi Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi dan uwanku almajirin ku Umar Shehu Zaria nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh